نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بهاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا وانا مجلسي ناكرا تلتاه الرسالة نا الإمام ابن أبي ذر القيرواني رحمه الله أولنا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي اندمي إسلامي تروس أنا لما دقر جهر برنو يومنا أشرنق وطن جماد الأولى شكرا دبور إيدا داري هدود أربعين لا يبان هجر ما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم وان ليداتي da uku ga watan 1 shekara 2021 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki. Darasin mu na yau shine darasi na 123. Muna nan muna cikin kitabu siyam, babin da ke bayani akan hukunce-hukunce na azumi. Abu na ƙarshe da muka karanta a satin da ya gabata شين فد مالا ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. مالك سوى الله تعالى بس رحمة. وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله الضرورة، وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، وعليه القضاء. وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا. مالك وكذلك هكذا من أفطر فيه ون يا أجي أزمنسا كو ya karya azuminsa ko ya ci ko ya sha fihi ma'ana fi nahari ramadana fihi fi nahari ramadana a wurin ramadan li daruratin saboda wata larura min maradin na rashin lafiya. Saboda haka babu komai a kansa sai dai kawai fa alaihi alqada ma'ana akwai rabuku a kansa fa alaihi alqada faqat ma'ana akwai ramuku a kansa babu kafara a kansa. Wa kadhalika hakanan akwai ramuku a kansa babu kafara waye man aftara wanda ya sha fihi a cikin wunin ramadan li daruratin saboda wata larura min maradin na rashin lafiya. Ya rashin lafiya shi rashin lafiya ne yasa ya ga ba zai iya yin azumin ba ya sha, to idan azumi ya wuce zai rama kwana 1 babu wata kafara a kansa. Wa wannan nassi na alqur'ani ayyamun ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Duk wanda ya sha a cikin watan ramadan saboda rashin lafiya idan azumi ya wuce sai ya rama iya adadin kwanakin da ya sha kwana 1 ko 2 ko 3 ko sati. Sai kuma uzuri na 2, waman safara safaran tuksaru fihi as-sala falahu an yuftira wala wa in lam tanalhu darura. Hakanan wanda yayi tafiya wadda safaran tafiya wadda tuksaru fihi as-sala za ai kasaru a ciki falahu yana da dama an yuftira ya ajiye azuminsa wa illam tanalhu darura ko da wata larura ba ta same shi ba shi na rashin lafiya uzuri na larura ce amma tafiya idan mutum yayi tafiya tafiya wadda za a iya yin kasuru a ciki to yana da dama ya ajiye azuminsa wa illam tanalhu darura ko da ba wata larura ko da lafiyar salau ko rashin lafiya bai same shi ba yanzu uzurin anan illar anan a tafiya ce ba rashin lafiya ba mazaunin gari abinda zai sa ya ajiye azumi uzuri na rashin lafiya ko mashakka azumin ya fi karfinsa amma matafiyi uzurin da zai sa dalilin da zai sa ya ajiye azuminsa shine tafiya ko da zai iya ba sharadi bane ya zamanto ba zai iya ba daga nan ka je Abuja za ka yi kwana daya ko kwana biyu kana kwanci a hotel kana shin AC za ka yi ka ajiye azuminka kwana daya biyu saboda me kai matafiyi ne a gane to shine malaki ta wa illam tanalhu darura ko da wata larura bata same shi ba wa alaihi alqada idan azumi ya wuce akwai ramako a kasa zai rama dan Allah ya ce fa'iddatun min ayami ukhar sai rama a kwanakin da ya sha idan azumi ya wuce sai malaki cewa was-sawmu ahabbu ilaina amma yin azumi yafi suyuwa gare mu malikiya kenan amma zabar malikiya wato an fi son azumi an fi son yin azumi ga mai tafiya duk da cewa ya halatta ya ajiye azuminsa babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya halatta wa matafiyi ya ajiye azuminsa idan ya yi tafiya kuma yana da dama ya yi azumi idan ya yi azumin azuminsa ya yi dama da aka ce ka ajiye azumi wani rangwame ne idan ka ga za ka iya ka yi azumin azuminka ya yi ba za a ce da kai sai ka sake ba saboda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi a cikin tafiya kuma a hadisin Anas wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai azumi wasu suna yin mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah watan Ramadan a lokacin azumi yake cewa wasu mu suna azumi wasu mu ba sa yi sahabbai kenan su wanda suna azumin ba sa ga laifin wanda ba sa azumi su wanda ba sa azumi ba sa ga laifin masu azumi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama kuma hadisin Hamza ibn Amr al-Aslami yake cewa ya Rasulullah ni mutum ne mai yawan tafiya shi zan iya yin azumi ina tafiya sai manzon Allah ya ce in kaga dama kai azumi idan kaga dama ka bari an gane a wata riwaya manzon Allah yake cewa hiya rukhsatu min Allah da aka ce ma wato ka ajiye azuminka a cikin tafiya wannan rangwame ne daga Allah subhanahu wataala wanda ya dauka wannan yana da kyau wanda kuma ya ga cewa gara ya yi azumi to fala junaha alai babu laifi a kansa an gane wannan dangane da ma'ana an kayi tafiya ya halatta kai azuminka ya halatta ka ajiye ba nan ne matsalar mu ba nan take ba mun kawo wannan saboda shimfiɗa amma matsalar da malam yake magana akai a matsayinka na matafiyi kayi tafiya shin ka ajiye azumin yafi koko kai azuminka yafi a malikiyance a mazhabar malikiya mai an fi so kai azuminka wani shi ne zance mashhuri wasu malamai suka ce a'a ka ajiye azuminka yafi kamar da yake idan ka yi tafiya an fi so kai kasuru akan ka cika sallah wani babu shakka idan ka yi tafiya dangane da sallah abinda an fi so mai kai kasuru saboda ka azumi ma idan ka yi tafiya kai me ka aje usman malami suka ce an baka zabi amma malikiya sun bambanta dangane da kasoro abinda yafi kai me kai kasoro amma dangane da azumi abinda ya kamata me abinda yafi kai azumi ana sun yi aiki wajen sallah sun yi aiki da ruksa amma wajen azumi ba su yi me ba aiki da ruksa ba suka ce akwai bambanci domin idan ka dauki ruksa wajen sallah babu bashi a kanka dama raka hudu sai aka ce kai me kai biyu in kai ka gama ba magana daga baka zo me ka soke wajibi a kanka amma idan ka dauki rungume ka dauki ruksa ta azumi akwai me a kanka akwai bashi saboda haka suka ce gara ka fita daga cikin bashi an fahimta to wasu malamai suka ce dangane da matafiyi idan mutum ya yi tafiya yin azumi ya fi ya yi azumi ko ku gara ya aje azuminsa suka ce akwai tafsili ya kamata a yi tafsili idan ya zamana ka yi azumin da ka bar azumin duk da yini ba matsala a gurinka in ka yi azumin ma babu takuruwa in ka bar azumin ma ba ka da matsala daga baya za ka iya karama ba ka da matsala to a wannan yanayi to suka ce gara ka yi azumi an fahimta yin azumin da aje azumin duk ɗaya ne ba ka da matsala to gara ka yi azumi an fahimta daga cikin dalilansu akwai hadisin Abu Darda yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata tafiya a rana mai zafi sai yake cewa a cikin mu babu mai yin azumi sai manzon Allah sai Abdullahi ibn Rawaha su din nan sun tashi da azumi amma sauranmu duk mun aje azumin to kaga a ran su yin wato aje azumin ya fi maslaha gare su suka aje amma gurin manzon Allah yin azumin da barinsa duk ɗaya ne sai manzon Allah ya yi mai ya yi azumi an gane haka na hadisin Abdullahi ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan ya bar Madina za su je Makka fatuhu Makka bude garin Makka dama watan Ramadan aka yi yake cewa muna tafiya da azuminmu tunda suka baro Madina suna azumi yake cewa sai da muka je wato Kadij wani ruwa ne a tsakanin Makka da Madina ko kuma tsakanin Usfan da kuma Kudayt sai manzon Allah ya aje azuminsa to kaga tunda suka baro Madina har kafin har su kai Kadij to kaga ma'ana yin azumin da aje azumin duk ɗaya ne a gurinsu amma suka fifita me yin azumin amma da suka je daidai gurin Kadij sai ya zamana ajiye azumi ya fi maslaha sai manzon Allah ya ce me ajiye azumi kuma abinda zai fassara wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri aka tambaye shi shin matafi zai iya yin azumi a cikin tafiya ko ko ya bari ya fi sai ke cewa mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafiyan nan wanda Ibn Abbas ya bada labari tafiya a watan Ramadan zuwa garin Makka da Abu da garin Makka sai yake muka sauka a wani guri sai manzon Allah yake da mu yanzu kun yi kusa da makiyinku saboda haka ajiye azumi ya fi zama ƙarfi gare ku tunda ya ki za a ji to ina ana azumi ya taya za a gubza ya ki amma tun daga Madina suka fito suna ta tafiya suna mai azumi saboda yin azumin da baransa duk ɗaya ne amma suka fifita mai su yi azumin amma sai da suka je Kadij sai manzon Allah ya ce su ajiye azuminsu domin yanzu sun yi kusa da maƙiyinsu idan suka shiga da azumin su kila an ka fara yaƙi ko da wani abu ya taso sai zama mai abin zai dame su an gane to wannan dalili na farko kenan sai dalili na biyu sai suke cewa wannan yafi taimakawa wajen sauke wajibi a kanka domin tayu kai tafiya yin azumin da barin azumin duk da yana gurinka to amma ki barin yin azumin ba ma baki idan barin ajiye azumin ka ajiye azumin ka ba ma baki idan Ramadan ya wuce ka ci zarrama yau zarrama gobe har ya doki lokaci amma tunda abun baya damun ka gara kai idan azumi ya wuce ba wani bashi a kanka an gane kuma suka ce yin azumi tare da jama'a yafi sauki ko kai tafiya inda kake akwai mazaunan garin aiko inda kake akwai mazaunan garin kai matafi ne akwai ƴan garin su ma suna azumi kai azumi tare da su yafi sauki akan sai Ramadan ya wuce tukunna ka zo kai kadai kana azumi sai ka ji nauyin abun sannan kuma suka ce in kai azumi a watan Ramadan kai azumi a lokaci mai falala shahrur Ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ne mai albarka amma idan ka bari ka je kai a Shawwal ko a Safar ko a Rabiul Awwal kaga ba su da falala ta watan Ramadan saboda ka samu yin azumi a cikin watan Ramadan to gara kai wani a wani hali kenan idan ya zamana yin azumin da barinsa duk ɗaya ne a gurinka to abin da ya fi mai shi ne kai azumin naka hali na biyu idan ya zamana azumin zai dan wahal da kai amma ba za ka takuru da yawa ba to anan abin da ya fi ka ajiye azumin ko da za ka yi azumin za ka iya yi zai maka nauyi amma ba za ka takuru da yawa ba ba za ka cutu da yawa ba hali na uku idan za ka shiga cikin mashakka wahala sosai ka tashi da kyar kwanciya da kyar ka wahala kowanne zai jawo maka rashin lafiya mai tsanani to a wannan yanayi to suka ce wajibi ne ka ajiye azumi dan Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum musulunci baya so wajen yin ibada ka je ka jawo kanka halaka zai maka rangwame shi yasa sallah ma ka ce kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai sallah a zaune in ba za ka iya ba kai sallah a kwance to idan kai azumi za ka cutu da yawa akwai mashakka za'ida to suka ce wajibi ne ka ajiye azuminka an gane saboda hadisin Jabir dan Abdullahi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin tafiya sai ya ga taron jama'a cunkoso sun zagaye wani mutum mutum ne mai azumi azumi ya fi ƙarfinsa ya fadi an zo an tsaya a kansa ana taimaka masa sai manzon Allah ya ce me ya faru me yake faruwa ne sai ka ce yana azumi ne azumi ya fi ƙarfinsa sai manzon Allah ya ce wa laysa minal birri as-siyamu fi safari baya daga cikin aikin da'a baya daga cikin aikin alkhairi aikin ibada mutum yayi azumi yana cikin tafiya kaga an dauki wannan hadisin a zahirinsa ko da za ka yi azumi ba za ka yi ba ba za ka yi azumin ba amma sauran hadisai sun yi me sun warware wannan din akwai hadisin da manzon Allah yana yayi azumi sahabbai sun yi akwai matafiyar da suka yi wasu sun yi wasu me ba su yi ba to wannan hadisin me yake nufi laysa minal birri asyamu fi safari dole a duba siyakin hadisin manzon Allah a wanne yanayi karka zo ka ce ai manzon Allah ce laysa minal birri asyamu fi safar to amma yaushe ya faɗa ya yi wannan bayani ne a lokacin da ya ga wani ya tagayyara ba zai iya yin azumin ba ya yi wannan jawabin ne ko haka a sake ya yi dole a dubi siyaki idan aka samu yanayi na irin wannan mutumin sai a ce me laysa minal birri asyamu fi safar idan an ga mutum yana cikin ƙarfinsa sai a cewa mutum abin manzon Allah ya faɗa wa Hamza ibn Amr in shi'ita fasum wa in shi'ita fa aftir an gane saboda haka idan yin azumin da barinsa duk ɗaya ne a gurinka abin da ya fi kai azumi idan yin azumin zai wahal da kai ba tare da ka cutu ba to ka aje azumin ya fi kuma ya zamana yin azumin zai cutar da kai to wajibi ne ka aje azumi to abin da malam ya kawo a dunkule ne to wannan tafsirin wasu malamai suka yi. An gane? Sai malamin kitabu man safara duk wanda yayi tafiya aqalla min arba'ati burudin kasa da baridi guda hudu. Baridi shine me? Arba'atu farasiqu farsa kuma shine mil guda uku. Barid daya mil goma sha biyu. Arba'atu burud mil arba'in da takwas. Duk wanda yayi tafiya ta mil arba'in da takwas wajen kilomita 80 zuwa 84. Kilomita 80 zuwa 84. Gurin malikiya da sauran malamai irin wannan tafiya ita ce tafiyar da za a yi kasaro a ciki. Irin wannan tafiya ita ce tafiyar da idan mutum ya yi tafiya zai iya ajiye azuminsa. Wannan mun yi bayani akan wannan lokacin da muka yi bayani akan kasaro ko? To wannan shine a dalilinsu. To amma muka ce zance mafi rinjaye wato abin da za a yi la'akari da shi shine duk tafiyar da al'adance za a dauke ta a matsayin tafiya. Idan kana jin kai matafiyi ne, jama'a sun dauke ka kai matafiyi ne, to kana da dama ka aje a azuminka. An gane? To bisa ga fadin malikiya mutum ya yi tafiya kamar kilomita 50 zai aje azuminsa ko ba zai ajiye ba? Ba zai ajiye ba. Kilomita 60 fa ba zai ajiye azuminsa ba. To sai ya yi tafiya gurin da bai taba zuwa ba, yana da tafiya sai ko yana da gingidi ko wani abu haka, sai ya ɗauka cewa yanzu kam an yi tafiyar da za a iya mai a ajiye azumi. Fa zanna sai ya zaci annal fitra mubahun, yanzu kam yana da dama ya aje azuminsa. Annal fitra ajiye azumi mubahun lahu halal ne gare shi. Fa aftara sai ya ajiye azuminsa. Alhali kuma tafiyar da yayi bata kai a ajiye azumi ba, to ya matsayinsa? Sai malaka ke cewa fala kaffarata alaihi, babu kaffara a kansa, wa alaihi alqada, amma akwai ramuku a kansa. Saboda me? Yana da uzuri, saboda yayi ta'wili, ya ɗauka haka ne ba tare da ganganci ba, ba tare da sakaci ba, kuma ya bayyana abin ba haka bane. To shari'a za ta yi masa rangwame idan azumi ya wuce ya rama a abin da ya sha. To sai malamin kawo ka'ida gaba daya, wa kullu man aftara, duk mutumin da yake ya ajiye azuminsa muta'awwilan, yana mai tawili, muta'awwilan yana mai yin ta'wili. Me ta'wili? Kai wa abu fassara, ka dauka abu ga yanda yake bisa ka fahimtarka, kuma abin ya bayyana ba haka bane. Ta yi bayyana haka, ta yi bayyana ba haka bane. Ka fahimci abu yadda ya bayyana gare ka, ka dauka abu yadda ya bayyana gare ka. Ta yi zama haka, ta yi zamanto ba haka ba. To kullu man aftara muta'awwilan, duk mutumin da yake ya ajiye azuminsa yana mai ta'wili. An gane? Ya dauka cewa misali yanzu rana ta fadi, ashe rana ba ta fadi ba. Ya ɗauka cewa ina wurin ɗaki guri mai duhu, ya ɗauka cewa alfijir bai ƙeto ba, sai alfijir ya ƙeto. Sai da ya aje azuminsa ya bayyana gare shi cewa alfijir ya ƙeto. Kaga a ka'idar malikiya zai me? A kuramu ramuko. Kuma wannan ta'wili yayi ba da gangan bane, ta'wili ne. An gane? To sai malaka ke cewa fala kafarata alaihi, babu a kafara a kansa. Malam a dunkule ya kawo a masuma a mazhabar malikiya tawili iri biyu suka ce, kamar da ke dan ku duba mai samar da dani ya kawo a cikin sharhinsa. Tawili iri biyu ne suka ce, akwai tawili na kusa, akwai tawili wanda ya yi nisa. Tawili wanda ya yi kusa shi ne wanda yake akwai alama mai ƙarfi, kaga ka yi riko da ita sai ka ajiye azuminka, kuma ya zama abin ba haka ba ne. Sun ba da misalai. Misali, mutumin da yake sha ruwa ko ya ci abinci da mantuwa a zahar ko la'asar,
in ka tuno cewa ka sha azumi ne a cikin watan Ramadan me ya kamata kai ka ci gaba da tunda na sha bari in ci gaba da ci da sha koko zaka kame bakinka zaka kame ko da ka manta ka ci zaka kame sai da gurin malike zaka rama gurin wasu malamai ba zaka rama ba to yanzu yana magana da akan ka'idar muna magana da akan ka'idar malikiyya sai azhar ya sha ruwa an gane da mantuwa sai ya tuna cewa ashe yana azumi a watan Ramadan kaga me ya kamata yi ya ci gaba da me kame bakinsa kare ya ci wani abu sai bai sani ba sai ya dauka cewa idan mutum ya ci da gangan tunda zai rama ba maganan kame baki sai ya ci gaba da cin abinci kaga ya ci gaba da me cin abinci to shin wani abu kafara akansa ko babu kafara babu kafara akansa sai dai me zai rama ka'idar malikiyya kasancewar ya ci gaba da gangan cin na farko da yayi da mantuwa ko ba ba ya sake yi na biyu na uku na hudu da gangan ko da mantuwa da gangan amma da babu kafara a kansa dan me dan yayi me shi ya dauka cewa idan ka ci da gangan shikenan ba maganan me azumi ba maganan kame baki ka ci gaba da ci da sha wannan ta'wili babu kafara a kansa ta'wili kuma mai kusa kace majiba oh ya ci da kuskure ba ko da mantuwa ga wannan yana da uzuri sai ta'wilin da yayi idan ka ci da kuskure ko da mantuwa shikenan kana da dama ka ci gaba da ci da sha wannan shine ta'wilin rashin sani ne wannan ta'wili ne na kurkusa babu kafara a kansa ko kuma misali mutum ya samu janaba cikin dare matsalar makaranta ta a baya satin da karatu da ya gabata idan bai yi wanka ba har gari ya waye yana da damar yin azumi ko bai da damar yin azumi yana da damar rashin yin wanka ba zai sa azuminsa ya bashi ba to amma shi bai san da haka ba ya kwana da azumi sai ya dauka cewa ya kwana da janaba sai ya dauka cewa duk wanda ya kwana da janaba bai yi wanka ba kafin ƙetawar alfijir to bai da azumi sai gari ya waye ko sai ci gaba da ci da sha kaga anan me idan azumi ya wuce zai me zai rama amma ba zai me ba babu kafara dan me yana ta'wili ko wannan ta'wili na kurkusa ne haka malikiya suka ce an gane sannan akwai ta'wili na nesa wanda yayi nisa duk wanda bisa ka fahimtar malikiya ne ta yi wasu malamai me su saba musu an gane a kamar mutum suka ce kamar mutum ne duk kwana uku yana zazzabi yana tsananin zazzabi sai ya kiyasa sha goben nan san tashi da zazzabi zan yi zazzabi saboda haka babu bukatar in tashi da azumi garin na wayewa sai ya ci ya sha suka ce zazzabin ya zo masa zazzabin bai zo masa ba wannan tawili ne ba'ili ya yi nisa zai rama kuma akwai kafara a kansa tawili ne ba'ili suka ce zazzabin a hannun Allah yake tawili zazzabin ya zo tawili me zazzabin ba zai zo ba an gane ko kuma mutum ne misali an yi 29 ga watan Ramadan jama'a sun fito a ga jinjirin wata ba a gani ba sai shi ya gani an gane kuma da yace ya gani shugaba yace ba yadda da shaidarsa ba amma shi tabbas ya gani ko rantsuwa zai yi amma suka ce ba yadda da shaidarsa ba tunda kaga yanzu 30 ga wata ga wanda ba su gani ba azumi ne har yau lawo ko ba haka ba to shi ma dole ya bi jama'a nan ba ya da hakki ya ajiye azuminsa yace tunda na gani barin ajiye azumi na ya aje azumusa ya ci ya sha suka ce wannan tawili ya yi nisa saboda haka akwai ramako a kansa akwai kafara a kansa to amma wannan tawilin ya yi nisa ko bai yi nisa ba haka abu ne ijtihadi ne wani yana ganin cewa bai yi nisa ba tawili ne na kurkusa almuhim abin da muke so mu fahimta a nan shasa malam ya kawo a dunkule masu sharhi ne suke ƙara bayani وكل من أفطر متأولا دم تمن ديكي يا أجي أزمي ينادى أزري mantuwa ce ya doka abun haka ne ba haka bane to fala kafarata alaihi babu kafara akan sa abin da yake kafa abin da yake akwai akan sa shine me ramako ya rama a ya wadatar to waye ne wanda yake akwai kafara akan sa yace wa innamal kafaratu kafara tana kasancewa wani tana wajaba ala man aftara mutaammidan akan wanda ya aje azumin sa da gangan ala man aftara mutaammidan akan wanda ya aje azumin sa mutaammidan da gangan ba wani uzuri yana sane ba mantuwa ba to wannan akwai kafara akan sa ta yaya aje azumin ta yaya ya karya azumin bi akalin da ci aw shurbin ko sha yace abinci ko ya sha ruwa aw jima'in ko ya sadu da iyali da gangan ya san ramadan ana cikin wata ramadan ya sadu da iyalinsa to malaki ta wannan akwai kafara akan sa ma al qada'i tare da ramako an gane yanzu wannan a cikin wannan jumla da muka karanta mas'aloli ne suka hadu a gurin abu na farko ci da sha da saduwa da iyali da gangan yana bata azumi wannan shi abu na farko da ya kamata a fahimta ci da sha da saduwa da iyali da gangan a wani ramadan yana me yana bata azumi an gane to dangane da bari mu dauki jima'i saduwa da iyali shi abubuwa guda biyu ne anan na farko kafara na biyu ramako an gane idan mutum ya bar azuminsa ya ci ya sha ya sadu da iyali da gangan ya yi laifi kabira ce daga cikin kaba'ir da gangan dole ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi istighfari a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala idan ku ya halatta wannan malamin ku ya kafirta idan yace ya halatta mutum ya ci ya sha da gangan a watan ramadan ya halatta mutum ya sadu da iyali a wani ramadan babu komai a kansa ya halatta yin haka kaga ya karyata Allah ya karyata ya kafirta amma ya san cewa haramun ne amma haka saboda son zuciya haka kawai ya ci ya sha da gangan ya sadu da iyali kun ga an ya aikata me kabira ya aikata babban zunubi saboda haka akwai kafara a kansa saboda hadisin Abu Hurairata hadisi ne shahararre wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahalaka sai manzon Allah ya ce me ya faru me ya same ka sai ya ce na sadu da iyalina ina cikin ramadan ina azumi to sai manzon Allah yace da shi ya kafara yace da shi ya kafara wani abu na farko kenan abu na biyu shine ramako idan mutum ya sadu da iyalinsa da gangan a watan ramadan bayan ya kafara idan azumi ya wuce zai rama me wannan ranar wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai daga ciki akwai malikiyya akwai malaman da suka ce babu ramako a kansa in ya kafara shikenan saboda a wannan hadisin a riwayar bukhari da muslim manzon Allah bai ambanci ya rama ba an gane to amma jumhuru suka ce zai rama ai da ma an san duk wanda yake thumma atimmu siyama ila layl ba haka Allah ya ce ba bai azumi ba kenan duk wanda kuma bai azumi ba me ana bisa me bashi abu ne sananne kuma suka ce akwai riwaya da ta zuwa cikin sunan Abu Dawuda manzo Allah ya ce da shi wasum yawman wastaghfirillah wasum yawman wastaghfirillah a madadin wannan rana da ka sadu iyalanka a ciki ka sadu da iyalanka a ciki idan azumi ya wuce ka azumci kwana ɗaya a madadinsa kuma ka nemi gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda ya sadu da iyalinsa da gangan azuminsa ya karye zai rama wannan rana kuma akwai me kafara a kansa an gane sai abu rubi da malam ya kawo بأكل أو شرب. أبو نفركو إذا متن ياتي ياشا دغنغن بسغ رأي ما في يوم معلمي أكوي راموكو أكنسا كاسم وطن رمضان ني كاتاشي دا أزمي كاكي كاتاشي دا أزمي كاتي كاشا كاتي كاشا دغنغن تو إن أزمي أوتي ذاك راما ونشي رأي أئمة الأربعة مذهبوا يقول داهدو دا الماجرونس أنقاني أكوما لمن دا سكتي sai dai ka nemi gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala babu ba za ka rama ba an fahimta suka ce ai ramako ya zo ne dangane da wanda ya sha ramadan saboda uzuri rashin lafiya ko tafiya wannan shine abin da Allah ya ambata amma kai da lafiyarka mazaunan gari haka kawai saboda raunin imani san zuciya kaci kasha idan azumi ya wuce zunubinka yafi karfin a ce za ka rama zunubinka yafi karfin to sai dai ka nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin wannan babu nassi da yazo akan ci da sha wa cewa idan mutum ya ci ya sada gangan zai rama babu nassi akan wannan dalilin da yazo ya zo ne akan wanda ya ci ya sha saboda uzuri suka ci saboda haka ko yayi ya rama amma ba zai masa amfani ba in ba ya gyara halinsa ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafara ba an gane amma kamar da nace mazahibul arba aimul arba suna ganin cewa zai rama daga cikin dalilan su suka ce in dai mai uzuri mutum baya da lafiya ya bar azumi saboda rashin lafiya ko yayi tafiya ya aje azumin sa saboda uzurin tafiya amma duk da haka Allah ya ce da shi zai rama an gane dan me kai da lafiyarka talau kana zauni a gari ka ci ka sha za a ce da kai ba za ka rama ba aka ce kai ne ma yafi kai kafi dacewa da a ce da kai ka rama azumin nan in dai mara lafiya ba a bashi ba mutafi ba a bashi ba kai kuma dan me za a barka an gane suka ce kuma asali wanda bai cika azumi ba akwai bashi a kansa kai ko gashi baka cika azumin ba baka yi azumin ba saboda haka akwai bashi a kanka an gane kuma suka ce suka kawo wani hadisi manzo Allah yake cewa duk wanda amai ya rinjaye shi ya amar babu komai a kansa babu ramuka a kansa amma duk wanda wa man istaqa amdan falyaqdi duk mutumin da yake da gangan ya jawo amai ya yi amai sai manzo Allah ce ya rama wannan rana kun ga nan da me yayi da gangan to suka ce menene bambanci tsakanin mutum ya jawo yayi amai da gangan da mutum ya ci abinci da gangan me bambancin su duk hukuncin anan wajen amarwa manzo Allah ya gina hukuncin akan me kasancewar yayi me da gangan shine abin dubawa idan ka jawo hatta abin da ke cikin ka ma idan ka jawo ya fita da gangan zaka rama wannan azumin ina ko ka dauki wani abincin ka sa a cikin ka kafin babu aula kenan wanda yana ciki ma ina ka ce ka fitar da shi da gangan akwai ramuku a kanka idan ka dauki ka sa a bakin ka babu ramuku a kanka ka sa a cikin ka babu ramuku suka ce kaida ta shari'a ana hada tsakanin almutamathilat duk abun da suka kama da juna ana ba su hukunci iri guda saboda haka abin da ya dace shine duk wanda ya ci ya sha da gangan na farko ne ya nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma idan azumi ya wuce ya rama wannan rana da ya sha wani ya fi zama lafiya ramawa ko rashin ramawa ramawa fi zama lafiya ramawa ya fi zama lafiya duk da cewa malaman da suka ce ba zai rama ba da dalilan su amma dai hanyar salama mutum ya nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala kuma ya rama akwai hadisi da ya zo a cikin su Tirmidhi da Abu Dawud da sauransu, manzo Allah yake cewa duk wanda ya sha wani wuni na Ramadan min gairi rukhsatin wala marad, ba tare da wani rungume ba, ba tare da wani rashin lafiya ba, ma'ana ba tare da wani uzuri ba, sai manzo Allah ce lam yaqbi anhu sawmud dahri kullihi wa in sama, ko da yayi shekara ko sama da shekara, yana ta'azimi, yana ta'azimi domin ya rama wanda wani guda, to ba zai iya biya ba wanda ba zai wadatar da shi ba, an gane? To amma malaman hadisi suka ce wani hadisin da'ifi ne, suka ce ko ya inganta, ko ya inganta, za a ɗauki shi a matsayin wannan tsanantawa ne, gargadi manzon Allah yake yi kada mutum ya kuskura ne ya aje a azuminsa, an gane? A takaice dai, dangane da ci da sha, idan mutum ya ci ya sha da gangan, bisa ga ra'ayi mafi yawan malamai zai rama wannan rana da ya sha, an gane? Sai matsala ta biyu da malam ya kawo, shin akwai kafara a kansa? Da malam ya kawo cewa akwai kafara, wa innamal kafaratu ala man aftara muta'ammidan bi aklin aw shurbin aw jima'in ma al qada'i, akwai kafara a kansa kuma me zai rama, dangane da saduwa da iyali akwai kafara, akwai ramako babu matsala, dangane da ci da sha da gangan akwai ramako, amma akwai kafara a malikiya, akwai me kafara, kuma shine mazhabar Hanafiya, kaci kasha da gangan a cikin watan Ramadan zaka rama kuma zaka yi kafara, an gane? Dalilin shine suka ce ka keta hurumin watan Ramadan, watan da Allah ya girmama ya sa shi wata ne mai daraja, kuma har Allah ya ce ai azumi kai ba wani uzuri, ba rashin lafiya, babu wani dalili, ba gaira ba dalili, ka zo ka aje ka sha da gangan, to ka keta hurumin, ka wulakanta abin da Allah ya girmama, saboda haka bari a yi maka uquba, to shine zaka yi kafara, wannan shine ra'ayin malikiya da ra'ayin hanafiya, an gane? Wasu malamai suka ce a'a zaka rama dai amma babu kafara a kanka, me dalili? Suka ce kafara ta zo ne dangane da saduwa da iyali, amma ci da sha da gangan babu wani nasi da ya zo a kai, amma ka wajabta wa mutum kafara, kai masa uquba ba tare da nasi ba, ba zai yiwu ba, an gane? Su wajen horaswa, ladabtarwa, maganar malikiya tafi, maganar malikiya tafi wajen ladabtarwa, mutum ya ji girman watan Ramadan, in ka ci ka sha da gangan ba zai raba dalili, ba wani uzuri, suka ce ai hadisin na jima'i ma da manzon Allah ya ce masa ya kafara ai saboda ya keta hurumin watan Ramadan din ne, to keta hurumin watan Ramadan ba bambanci tsakanin ka sadu da iyali ko ku ci abinci da gangan, su malaman da suka ce babu kafara suka ce a'a ai girman laifin za a duba, saduwa da iyali wato girmansa ya fi ci da sha, ala'i har wannan rayuka ne guda biyu na malike wajen tsawatawa ladatar ba ya fi, amma babu nassi a kai, malaman da suka ce a'a babu kafara dangane da wanda ya ci ya sha da gangan sun lura da nassi ne, an gane? Wani rajihi ko kuma za a yi la'akari da yanayin mutumin, mutum ne kawai shi wannan ba halinsa ba ne, kai wata nan tsautsayi kawai ya kama shi, tsautsayi ka san ana laifi wata nan saboda tsautsayi, mutum shi mutumin kirki ne baya laifi, amma haka kawai wutsaran tsautsayi zai fada wa kansa yaje zunubi to irin wannan an zo hatta alkalai wajen hukunci ana musu rangwame ana duba background din shi history na shi shi mai laifi ne ko ba mai laifi bane wannan yana taimakawa wajen yin sassauci wajen yin hukunci amma wanda ke dama criminal aikin sa kenan laifin ya zama jikin sa alkalai mai in za su hukunci sai a duba file din sa dama yayi kaza yayi kaza yayi kaza ana musu sassauci ai musu hukunci ai musu abun bai baya ganin komai bai san mutu bai tasiri akan sa ba kaga irin wannan baya masa me babu rangwame to ta yiwu a ce wanda yake tsautsayi ne a matsayin na mai fatawa idan ya zo in ka duba abin nashi kuma yayi nadama sosai hankalinsa a tashe to zaka je ka je ka rama kawai babu kafara kanka amma mutumin da yake yayi abin ma yana gani bai dauki abin da komai ba yana wani rawan kai haka to irin wannan kai masa fatawa da mazhabin maliki ma babu laifi nace ka je ka rama kuma ka je kai kafara eh mala eh kurai ko haka ne sai ga ba zai wasa da mi ba zai wasa da azumi ba wannan kaida ce ta fatawa kamar da malamai suke cewa mura'atu halil mustafti mura'atu halil mustafti lura da yanayin mai fatawa hukunci yakan bambanta saboda yanayin mai fatawa wani abu zaka halartawa wani kuma zaka haramtawa wani an gane kullum malikiya suna da taka tsantsan saddu zari'a taka tsantsan al-ihtiyat kar ai sakaci kar ai wasa da addinin Allah wannan muhimmi ne so da dama babu nasi amma ka'ida ce amma dalilai umumin dalilai da yawa na shari'a suna goyon bayan wannan da to Allah sa dace sai malai yake cewa wal kafaratu fi zalik kuma kafara dangane da karya azumi da gangan fi zalika wajen karya azumi da gangan mece ce kafara da za a yi it'amu 60 miskinan ciyar da miskinai guda 60 li kulli miskinin muddun kowane miskini za a bashi mudu bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam mudu irin na manzon Allah an gane sai malai ke cewa fa zalika ahabbu ilaina wannan yafi soyuwa gare mu malikiya sun fi son wannan sun fi ciyarwa saboda suka ce yafi amfani talakawa zaka samu ka ciyar da su samu amfani ba su da abin da za su ci su sha ka ba su suka ce wannan yafi amfani walahu kuma yana da dama an yukaffira yayi kafara bi itqi raqaba da yanta bawa da yanta bawa ya ciyar ko ya yanta bawa wanda yake mu'mini aw siyamu shahrayn mutatabi'ayn aw siyamu ko siyami a gurin ku da wani masali ya kawo to amma me wajihin aw siyami ma'tufun ala me yukaffiru bi'itqi raqabatin haka ne na'am bi'itqi raqabatin zai kafara da yanta bawa aw yukaffiru bi siyami shahrayn mutatabi'ayn ko yayi azman watanni guda biyu a jere ba fashi an gane abuwa guda uku ne sun zo a cikin hadisin Abu Hurairah wanda muka karanta dazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi hal tajidu raqabatan tu'tiquha kana da bawan zaka yanta kafara sa kenan sai yace a'a shin kana zaka yi azumin watanni guda biyu a jere yace a'a ba zan iya ba shin zaka iya ciyar da miskinai guda 60 sai yace a'a ba zan iya ba bayi da bawan da zai yanta an gane ba zai iya wato ya azumin watanni guda biyu ba bayi da wannan karfin sannan ba zai iya ciyar da miskinai guda 60 ba talaka ne miskini ne an gane sai manzon Allah ya shiru sai ya kyale shi an gane sai mutum ya koma gefe shi ma ya zauna manzo Allah mai ya shuru shi ya shi ma ya koma gefe ya zauna to ba bawa an gane ba zai iya azumi watanni guda biyu ba bai da halin da zai ce da miskinai guda 60 sai manzo Allah ya kyale shi ana zaune sai aka kawo manzo Allah dabino sai manzo Allah yace ina mutambayin yace gani ya rasulullahi sai manzo Allah yace to ga wannan kaje kai sadaka da shi kace da miskinai guda 60 abu na karshe kenan dan bawan babu azumi wata biyu zai iya ba to an samu abincin kaje ka ciyar an gane sai yace ya rasulullahi kuma zan je in baiwa wani wanda har akwai wanda yafi ne talauci ne da zan bashi wannan akwai wanda yafi ne talauci ne da zan bashi wannan yace fa duk kuriyar garin Madina ni ban san wanda yafi ne talauci ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi har hakoransa suka bayyana ai wannan zai sa mutun dariya aiko yayi murmushi har hakoransa suka bayyana sai manzo Allah yace da shi to kaje ka ciyar da iyalanka kaga rahmatu sayyidina addinin musulunci kaga ya sa zuba iyalansa ya saba ka'idar Allah ya zo ya saba kuma abinci kuma an gane to wadanda abuwa guda uku manzo Allah ya lissafa su to shin wannan tartibi dole ne ai a jere wanda zai kafa wanda ya sadu da iyalinsa daga zuwa a cikin watan Ramadan abu na farko in yana da bawa yanta bawa idan babu bawa tukunna zai me azumin watanni guda biyu idan ba zai iya ba tukunna me za a jiga ciyar wannan shine ra'ayin wato an gane ra'ayi mafi yawan malamai suka ce haka manzon Allah ya sai dai yace kana da bawa yace a'a ban da shi za ka yi in azumin watanni guda biyu yace ba zan iya ba za ka ci da miskini sai da aka rasa na farkon tukuna manzon Allah ya je na biyu suka ce wannan tartibi ne saboda haka mutum ba zai yi ya fara da me ba da na karshe ba bai da zabi haka jumhuru suka ce amma a malikiya me zabi ne kamar da malam ya kawo yake cewa wal kafaratu fi zalika it'amu 60 miskinan li kulli miskinin muddun bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam fadhalika ahabbu ilaina walahu yana da dama ba wa alaihi ba yana da dama an yukaffira bi itki raqaba aw ta'khir zabi yake bayarwa amma jumhur ulama suka ce ala tartibi bayar da zabi sai idan ya rasa na farko ya je na biyu idan ba zai iya na biyu ba ya je na uku saboda wannan hadisi malikiya suma sun kafa hujja da wata riwaya na wannan hadisin an samu wata riwaya manzon Allah ya ce ka yanta bawa ko kuma ka yi azumi ko kuma ka ciyar amma ban samu na tabbatar da ingancin wannan hadisin wannan riwayar ba kawai da wannan riwayar ta inganta ka za a aiki da ita to amma kila ko sati mai zuwa idan muka samu dama kila mu yi nazari akai muga riwayar da suka kafa hujja da ita wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayo wannan mutumin zabi riwayar ta inganta bata inganta ba kuma a malikiya suka ce kafara kafin a wajabta mutum kafara akwai sharadi guda biyar na farko ya zama da gangan da mantuwa babu kafara wanda ya manta ya sadu iyalansa ba wannan yana da uzuri babu kafara a kansa sannan abu na biyu zabi wanda aka tilasta masa idan bai sadu da iyalinsa ba za a kashe shi kuma da gaske ake ya sadu da iyali babu kafara a kansa don ba da zabinsa ba ne sannan kuma ya zama to ya keta hurumin watan Ramadan an gane me keta hurumin watan Ramadan kamar misali mutum ya yi niyyar cewa ranar 30 ga watan Ramadan ba zai yi azumi ba yau 29 an yi azumi gobe bai tashi da azumi ba ya ci yana ci yana sha kamar karfe 10 sai ka ce ai jiya a gari kaza an ga wata saboda haka ranar idi ne yau kaga anan ya keta hurumin Ramadan ko bai keta ba domin ranar rana ce ta sallah ba rana ce ta me ba ta ramadan ba saboda haka babu kafara akan ta suka ce abu na hudu zama to yana sane jahili suka ce za a masa uzuri babu kafara jahili to suka ce hatta wannan hadisin kaga mutumin da yazo ya tambaya zahiri ba jahili bane dan ce halatu na halaka zahiri ya nuna cewa ya san me ya san hukuncin sannan kuma ya zamanto a cikin watan ramadan ne misali mutumin da yake yana rama ramadan ya sha kwana biyu ko ya manta ya sha kwana biyu sai ramadan ya wuce yana rama kwanakin nan guda biyu a watan shawwal ko zulqa'ida da azumi na rama ko a bakin shi sai ya sadu iyali shi da gangan azumin da yake ramawa na ramadan ne amma ba a cikin watan ramadan ba saboda haka kuka fara kansa babu sai da wannan azumi ya bashi ya sake rama wata rana an gane to Allah ya sa mu dace lokaci yayi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da sa gaba daya abin da muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya fi mana gaba dayan mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk